Daga birnin Washington DC, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5 da gidajen radio amfani da sarauniya da far'a da nomad da kuma dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Ibrahim Ka'almasi Garba, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin namu za ku ji kimanin mata 1,500 ne suka halarci taron fadakarwa game da muhimmancin rigakafi da zuwa awo ga mata masu juna biyu da wannan gidan rediyon da hukumar bunƙasa ƙasashe masu tasowa ta USAID suka shirya. Haka kuma muna dauke da maimaicin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Za kuma mu kawo muku sharshin jaridan Arewa. Da farko ne sai a gyara zama domin a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya karrama jami'an 'yan sandan nan biyar da aka kashe, ya yaba musu a wata hidimar tunawa da su da aka yi a Dallas, inda ya ce tashin hankalin makon da ya gabata ya fallasa babbar matsalar nan da ke tattare da tsarin demokradiyyarmu, amma ya jaddada cewa ƙasar ba ta rabu kamar yadda wasu ke ikirari ba. Shugaban na Amurka ya shawarci Amurkawa da su kokarta su cimma jituwa a daidai lokacin da yake famar hada kan ƙasar da ta yi mutukar rabuwa kan abubuwan da suka shafi dangantakar jinsi tsakanin jami'an tsaro da kuma tsirarun al'ummomin da suke aiki. Harin da wani tsohon soja bakar fata ya kai kan 'yan sandan Dallas saboda harzukar da ya yi da kashe wasu bakar fata biyu da 'yan sandan suka yi a Louisiana da Minnesota ya dada zafafawa muhawarar da ake yi kan batun nuna wariya a bangaren jami'an tsaro. A jawabin nasa, wanda ya tabo batutuwa kama daga kan jinjina wa jami'an tsaro zuwa wariyar launin fata, Obama ya ce ya fahimci cewa jama'a a fadin Dallas da ma kasar baki daya suna cikin matukar bakin ciki. Shi kuwa magajin garin Dallas Mike Rollins cewa yayi 'yan sanda ma'abuta zaman lafiya ne da suka mutu cikin sun mutu ne saboda wannan sadaukar da kai da suka yi. Ya kara da cewa an daba wuka mazuciyar wannan birni namu lokacin da aka yi musu kwantan bauna ta salon raganci. Ya kara da cewa yau dole ne fa mu hada kai. Mataimakin shugaban kasa Joe Biden da kuma shugaban da Obama ya gada tsohon shugaban kasa George W. Bush su ba sun hallara. Bush ya yi Allah wadai da abin da ya kira kiyayya da gaba da suka janyo kashe-kashen, sannan ya yi kiran da a hada kai, a nuna ƙarfin gwiwa da haƙuri da juna da kuma akan wannan al'amarin. Tsohon shugaban na Amurka ya yi kira ga Amurkawa da su mutunta abin da ya kira surar Allah da mukan gani a juna.
Jakadan China Amurka ya yitar da hukuncin kotun duniya mai watsi da ikirarin China na mallakar sassan kogin kudancin China. Da yake magana a Washington jiya Talata, Chu Tankai ya ce wannan hukuncin zai illa ga aniyar kasashe ta hawa kan teburin tattaunawa da kuma tuntuɓar juna don warware matsalar, kuma a maimakon hakan zai dada janyo tashin hankali da ma fafatawa. Hukuncin na jiya Talata, wanda kotun mai zama a birnin Hague ta yanke, ya biyo bayan karar da Philippines ta kai ne a shekara ta 2013, inda ta zargi China da saba ka'idar Majalisar Ɗinkin Duniya game da tsarin kogi saboda takallar da ta yi a Scarborough Shoal, wanda ke da tazarar kilomita 225 daga gabar Philippines.
To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Senator Bernie Sanders mai wakiltar Vermont, wanda ya yi ta ja da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a yakin neman zama ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, ya amince da zamanta ƴar takarar zama shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta Democrat wadda za ta buga da Donald Trump na jam'iyyar Republican. Sanders ya bayyana Clinton da wadda ta fi cancanta nesa ma ba kusa ba, ya kuma ce a shirye yake iya duk abin da yake iyawa in ga cewa lalle ta zama shugabar Amurka ta gaba. To sai dai tun ma kafin Sanders ya shiga gangamin da tawagar yakin neman zaben Clinton ta shirya a jihar New Hampshire ta arewa maso gabashin kasar, Trump attajirin nan mai harkar gine-gine da ke yunkurin zama zababben shugaba a karo na farko ya cicciki Sanders saboda amincewa da Clinton da yayi.
Da alamar jejin ne kwanci damaran nan mai tangal-tangal da aka cimma ta yi aiki zuwa jiya Talata a juwa birnin kasar bayan an shafa kwanaki hudu ana ta musayar wuta a tilare da na kananan bindigogi wadda ta yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma raba dubbai da mahallansu. Yarjejeniya wadda shugaba Salva Kiir da daɗaɗɗen abokin jayayyarsa mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya Riek Machar suka tabbatar ta samu amincewa ‘yan ƙasar da suka galabaita da faɗa da kuma gwamnatocin ƙasashen waje waɗanda suke fargabar yiwuwar sabuwar ƙasar ta Afirka ta sake tsunduma cikin yaƙin basasa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, Murya Amurka tare da hukumar bunƙasa ƙasashe masu tasowa USAID sun shirya wani taron faɗakarwa a garin Kagara da ke cikin jihar Neja. Ga rahoton Mustapha Batsari.
Kimanin mata 1,500 ne suka halarci taron faɗakarwa game da mahimmancin rigakafi da kuma zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu da gidan rediyon Murya Amurka tare da hukumar bunƙasa ƙasashe masu tasowa USAID suka shirya a garin Kagara da ke cikin jihar Niger tarayyar Najeriya. Shugaban tawagar ma'aikatan Murya Amurka a wannan taro, Nasiru Yakubu Birnin Yaro, ya yi ƙarin haske akan dalilin gudanar da wannan taron faɗakarwa ga matan.
Irin wannan taro dama gidan Radio Murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar Nitarai ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suna shiryawa a jihohi daban-daban domin faɗakar da mata masu juna biyu da kuma masu renin ƙananan yara illolin zazzabin cizon zazzabin malaria da kuma mahimmancin zuwa rigakafi yayin goyon ciki da haihuwa da mahimmancin an sawa ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara 5 rigakafi na cututtuka daban-daban da ka iya halaka su.
Madam Messi Dawaba, jami'ar yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, da ta gabatar da kasida a taron ga abin da take cewa.
Wannan taro dai tana da mahimmanci sosai. Na farko, idan duk inda muka ga ana taro, ya kamata mu zauna a wurin mu ba da shawara ga zazzabin cizon sauro yadda za a kauda shi. Saboda haka, a yadda aka taro nan yau, mun yi murna mai farin ciki sosai da mun ga mata sun fito da yawa. Mun kuma yi musu bayani akan zazzabin cizon sauro. Yadda kuka hada wannan abun, mun yi murna.
Shema dai Galadiman Kagara Alhaji Abdullahi Katako ya yi bayani akan mahimmancin rigakafin cutar shan inna a taron, sannan daga bisani ya yi mani bayani akan yadda yake kallon wannan taro.
To alhamdulillah, wannan taro ni yadda aka yi shi, alhamdulillah, wallahi mun gode ma Allah, kuma inda zai dore zai taimaka mana wajen fahimtar yadda mata su kula da ƴaƴansu da su kansu.
Haka zalika, suma wasu daga cikin matan da suka halarci taron sun bayyana ra'ayinsu.
Maryam Yesu, mun gode da kyautar da aka yi. Allah Ubangiji ya saka da alheri. Duk an yi bayanin ciwon maganin rigakafi, kuma Allah Ubangiji ya sa wanda ya je gida ya amfani da shi.
Sunana Awal Zuwaira. Mun ga kyautar gidan soro, mun gode Allah saka da alheri. Mun ji bayanin da aka gaya mu.
Daga bisani dai an raba kyaututtuka ga wasu daga cikin matan da suka amsa tambayoyi da jami'an kiwon lafiya suka yi masu. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka daga Kagara a Najeriya.
A gaida Mustapha, shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A shakata da wannan wakar.
Gwamnan jiwa mai ban tsoro
Allah ya ji kanshata. Yanzu kuma sai sharshin jaridan Arewa.
Da jaridar leadership za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Da labarin ta dake ambato gwamnatin jihar Adamawa Muhammad Bindo Jibrilla yana cewa har yanzu fa dokar nan ta hana hawan babur a jihar Adamawan da ma wasu jihohin arewa maso gabashin Najeriya da suka yi fama da rikicin Boko Haram tana nan daram. A shafin ta na gaba kuwa jaridar ta leadership ta bada labarin cewa a yau Laraba ne kasar Burtaniya za ta samu sabon prime minister, kuma a ranar Laraban ne prime minister David Cameron zai yi murabus. A can cikin jaridar Daily Trust kuwa ta bugu wani labarin da ke nuna cewa wasu 'yan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba sun hallaka mutane 10 a ƙananan hukumomin Logo da kuma Ukom da ke cikin jihar Benue. A can jihar Lagos kuma jaridar ta Daily Trust ta ba da labarin cewa wasu 'yan bindigan ne suka sace wani jami'in hukumar shige da fice immigration tare ma da wasu mutane 2. Jaridar People's Daily ta yi daya daga cikin manyan labaranta ne da ke nuna cewa a gobe Alhamis ne shugaban majalisar wakilan Najeriya Honorable Yakubu Dogara zai gana da jakadan kasar Amurka a Najeriya game da zargin yin lalata da kasar Amurkan ta yi ma wasu mambobin majalisar wakilan Najeriya. A can bangare guda kuma jaridar ta People's Daily ta ba da labarin cewa wata kotu a jihar Bayelsa ta ba da belin Yunusa Dahiru da aka fi sani da suna Yalo, wanda a kwanakin baya aka kama shi bisa zargin sace yarinyan nan Ese Oruro. Jaridar Blueprint ta yi daya daga cikin manyan labaranta ne da kiran da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ma 'yan kasar Sudan ta Kudu game da mahimmancin zaman lafiya a tsakaninsu. A ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint za mu kammala da labarin ta da ke nuna cewa ambaliyar ruwan sama ta yi sanadiyar mutuwar wata uwa tare da 'ya'yanta guda 3 a birnin Zaria. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 3:14. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Alhamdulillah, akwai wata lauya a Kano wadda ta tuntube mu kan cewar da ta dauki nauyin shari'ar Aisha Abdullahi Muhammad wadda ta yi zargin cewa wani mai suna Sagir Lawal a garin Gwarzo dake jihar Kano ya yi mata ciki kuma ya zo yana gardama a kai a bayan da ta haihu. Haka kuma akwai wata 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama a Abuja wadda ita ma ta alƙawarin ɗaukar duk wata ɗawainiya ta Aisha da ɗiyarta. Za mu sake juya ga wannan batu da zarar mun samu nasara haɗa su a wuri guda. To, amma kafin nan a yau bari mu juya ga wani batu da ya shafi dukkan 'yan Najeriya, wato yunkurin da kamfanin mai na ƙasa NNPC ya yi kwanakin baya na neman masu zuba jari a cewarsa domin su zuba a matatun mai guda 3 na ƙasar. Kada a manta cewa a baya gwamnati ta yi ƙoƙarin sayar da waɗannan matatu, da hakan bai yiwu ba sai aka jinginar da wannan maganar. Daga bisani ne sai kamfanin na NNPC ya fara neman masu zuba jarin, wanda wasu da dama cikin su har da majalisar wakilai ta tarayya a Najeriya suke ganin kamar zagayawa ta bayan gida ne aka yi domin a sayar da waɗannan matatu. Suka ce dama ai sayar da kamfani neman mai zuba jari ne ya zuba domin ya samu wani kaso na wannan kamfani. Domin haka sai majalisar ta wakilai ta kafa wani kwamiti domin ya bi sawu tare da jan birki ma wannan yunkurin. Shugaban wannan kwamiti shine Malam Ahmed Yarima, dan majalisa mai wakiltar mazabar Ms. Sauda Dambam daga jihar Bauchi, wanda kuma baba ko bane a wannan shiri na ciki da gaskiya. Malam Ahmed Yarima yace tunda fari ma kamfanin NNPC baya da hurumi na talla ko sanar da sayar da wani hannun jari na wata kaddara gwamnatin tarayyar Najeriya da ke hannunsa.
Abin da ya faru da farin farko shine a kasar nan akwai tsari, akwai doka, akwai kuma hukumomi da aka damka musu amanar aiwatar da wannan doka. Abin da ya shafi jarin gwamnati da sanin darajarsa da kaida saida shi ko sayarsa ko kare shi ko sarrafa shi yana hannun wata hukuma da ake ce da ita BPE, wato hukumar lura da hannayen jari da ciniki na gwamnatin tarayyar Najeriya. Wannan hukuma ta BPE an kafa ta shekarar 1999 domin ganin cewar harkar tattalin arziki a ƙasa da kuma duniya na canzawa. Gwamnati sun cikin hankali tana zare hannun da ga harkokin kasuwanci da ciniki, tana mai da su hannun masu wannan sana'a yan kasuwa. To karkashin wannan doka ce ya kamata a tantance shin wace masana'anta ne, wani kamfani, a wani jari ne na gwamnatin tarayya kamar a gidan wuta ko a kamfanin jiragen ƙasa ko na sama ko kuma hanyoyin da ake karɓar ta rosifi toll gate na shiga da fice. Ya kamata a bi tsari da ita wannan hukuma za ta ɗauke hannun gwamnatin tarayya a san darajar jarin, a san kuma yadda za a sarrafa shi, shin ya kamata a rike shi yanzu, nawa za a sai da shi da makamancin haka. Saboda haka wannan shi ne tsarin da yake akwai ƙarƙashin waccan doka. Kuma daga nan ne in an tantance sai a kai wa hukuma da ake ce da ita Council on Privatization, wato majalisar lura da sai da hannayen jari da mai da su hannun masu zaman kansu na gwamnati a wannan ƙasa a ƙarƙashin wannan tsari da aka yi shekarar 1999. Kaji.
To idan haka ne, taya kamfanin NNPC ya sanar da cewar yana neman masu sayan hannun jarin waɗannan matatun mai guda uku, me ya faru?
Wato ba a bi tsari na gaskiya da ka'ida da ya kamata ba ne, shi yasa wannan kwamiti namu muka kyamin cewa muka yi watsi da wannan kuma muka nemi ƙarin bayani da ƙarin haske. Abin da yake faruwa shine matatun mai guda uku da ake da su a Najeriya nan, ai a tsohuwar gwamnati da gabata an yi rungure a saida su, an fara nazarin nawa ne darajar su, a na kan nawa za a iya saida su, ma'aikata nawa ne, hakkokin mutane nawa ne, akwai bashi ko babu. An fara wannan har aka canza gwamnati. Da aka canza wannan gwamnati, idan akwai bukatar a sayar din, to ita BPE din ne za ta ci gaba da wannan aiki a tantance wanda akalla ba a kasar ba take shekara 1 zuwa 2 kafin a tantance. A san nauyi da yake akwai, darajar karaba da injina da ke wajen, da kuma masu saya din suna da karfin su saya su gudanar ko a'a. Duk waɗannan abubuwa aiki ne na BPE. To amma abin da kace da bakin ciki shine ma'aikatar harkokin mai ta Najeriya da aka ce da NNPC sai ta yi gaban kanta ta shiga bugawa a jaridar tana neman masu sanya hannun jari ba wai sayarwa illahiri ba. To kaga wata dabara ce. Sannan ga wanda bai san da bayan an ce baka sai da hannayen jari ko kuma zuba jari, sai a dauka cewa ai ba a sayar ba har yanzu gwamnati na da cewa a ciki. Hakika ko da kamfanonin gwamnati din da aka ce an saida su, ai ba gaba ɗaya lakadar aka saida su ba, hannayen jarin ne aka rage na gwamnati wani ya saya, sannan cikin hankali suna sayewa har gwamnati fice daga ciki. To akan harkar waɗannan matatun mai guda uku, sai ya zamanto cewa ita hukumar da take ƙarƙashin take lura da su, wato NNPC hukumar harkokin man Najeriya, sai ta ɗauki wannan aiki wanda yake ba nata ba. Hukumar BPE ta yi rubuce-rubuce, ta aikata takardu da wasiƙu, suna faɗakar da ita cewa tsarin da kuka ɗauka na saida hannayen jarin waɗannan kamfani ko neman masu zuba jari, to yana da hatsari. Domin ba ku san wannan aiki ba, ba ku da ƙwararru kan wannan aiki na shiga da ficen jari sai da shi da darajarsa da lissafinsa. Harkar ku shine gudanar da harkar mai da tantance harkar mai kurum.
Wato shi kamfanin NNPC ne ya ɗauki mataki domin raɗin kansa na sai da hannayen jarin waɗannan matatu ba wai ita hukumar BPE ba?
Hakika haka ne, domin ƙarƙashin wannan doka ɗin ita BPE ce za ta tantance cewar ya kamata a sai da wannan matatun mai. Ga kuma abin da take ganin farashinsu. Daga nan sai ɗauki wannan bayani da ta tara ɗin da don binciko kai mai sayan masu an yi bincike a kanka. Kana da ƙarfin tafiyar da ita ko da za ka saya ne ka kashe ƙasa, ko za ka saya ka sai da injira ɗin domin ka samu riba, ko za ka yi ci gaba da biyan ma'aikata a kan wani albashi ko matakinsa. akwai allowance da pension da makamancin haka na ma'aikata da suka dade suna aiki na retire zaka iya daukan wannan dawainiya duk sai an mai bincike kuma ita wannan hukuma ta BPA ce ya kamata ta yi in ta tattara dukkanin waɗannan bayanan da aka samu ga wajen duk masu gasa sayan wannan jari sai aka wata hukuma da ake ce da ita hukumar kula da harkokin rassan tattalin arziki masu zaman kansu da ake sayarwa wato National Council on Privatization wannan hukuma da take lura da harkokin sayar da hanyoyin annayan jari na gwamnati ita ce kuma tace eh to wannan bayanin yayi daidai saboda haka a sayar wannan hukuma kuma tana ofishin mataimakin shugaban kasar Najeriya ne kuma akwai kwararru daga sassa daban-daban na ma'aikatar kudi ma'aikatar kasafin kudi ma'aikatar kula da harkokin kudi na kasa kamar babban banki na kasa da makamantar haka da kwararru daga ko'ina na sassan arziki da gwamnati su ne a cikin wannan majalisa karkashin jagorancin mataimakin kasa daga nan in sun dandance yayi daidai ba wai bisa ra'ayin siyasa ba bisa ra'ayi na hikima da ilmi da basirar tattalin arziki ake wannan lissafi sai a dawo a ci to BPA wannan abu yayi ku kira masu saya a gidan talabijin ake wannan kowa na gani da radio kowa zai ji kuma zai gani a jarida za a san wanda suke nema su saya za a san kuma wanda suka saya za a san kuma karfin arzikinsu da kudin da za su zuba da abin da za su yi to amma duk wannan bayanin nake maka Ibrahimu ita hukumar harkokin man Najeriya bata yi ba bata bi ka'ida ba to amma ka san yadda tsarin siyasar Najeriya take da zaran an ce maka shugaban kasa shine minista harkokin mai to sai mutane su shugo su ki magana akai alhali kuma an san cewa hakika idan shugaban kasan ma ya san cewa akwai wannan tsari to hakika ba zai yadda a keta wannan doka da ya zo ya gyara ba wannan ita ce dambarwar wannan sanin dokan nan wannan sanin akidar mu ta APC wannan sanin ya kamata mu ne ci muka ce to ba za mu yadda da wannan tsarin da yanzu wasu mutane a ma'aikatar harkokin mai na APC din Najeriya su kare su ba ita NPC harkar ta hakata sai da mai kurmi amma harkar jari harkar hannayen jari darajar su da kuma mai sayan su ba harkar ta bare ka ji inda muka tsaya akan wannan
to yanzu gaba ɗaya kun kashe wannan magana kenan ko kuma za a bar ita ɗaya hukumar da ita ce ke da wannan aiki wato BPE ta ci gaba da ko kuma ta karɓi wannan aiki na tantance ƙarfin waɗannan matatu da kuma ƙoƙarin saida su
wato dambarwa da take akwai hawa-hawa ce da farin farko mun buƙaci shi minista ƙarami kuma babban manajan darakta na kamfanin NPC na harkokin man Najeriya ne zai mana bayani saukarwa na farko dai ya yi tafiya na biyu kuma sai ya turo mana da babban daraktan kula da harkokin matatun man Najeriya da muka tsaye shi ba da haske kan wannan bayani gashi ga kuma darakta na hukumar BPE musamman waye mai gaskiya to bai iya bayar da bayani ba illa iyaka da muka daga wasiƙu muka ce to kai gashi abin da kuke yi ga kuma daraktan BPE kamar da bayani daraktan BPE ya ce abin suke yin hakika bai dace da doka ba bai dace da sharadi ba bai sani bai kuma dace da abin da ya kamaci kasa ta same shi ba saboda ba aikin su bane bayan haka ba musan ya tsarin da aka yi daga tashin daraktan harkokin matatun man Najeriya sai ai shi bai jima ba shugaban kasa ya nada shi a wannan mukami muka ce to ko shugaban kasa ne ya nada ka to ofishin gwamnati ya kamata a ci gaba da aiki koda mutum mutuwa yayi dole a dora ne akan abin da aka tsaya saboda haka ba mu yi da wannan bayanin naka ba ina shi ministan harkokin mai karami na ma'aikatar kuma babban marjan daraktan na hukumar NPC yace ba ya nan muka ce to saboda haka ba za mu saurare ka ba ka je ka same su ga kuma darakta na BPE ga kuma takardun wasiƙu na tokaciya da kankiya da gargadi da jawo hankali da suka cewa abinda ake so a yin nan fa bai dace da manufar canji da muke magana ba abinda ake so a yi din nan kuma bai dace da dokar tattalin arziki da dokar kasa ba saboda haka ayi kokari a gyara a aiki tare mu fadakar da ku kan yi su kuyi wannan abu ko kuma mu yi tare to amma sai aka kunna uwar shigo da wannan wasu na cewa ku waɗansu bukatu ne a gefe da wasu suke da wani buri na samun wata riba ko kuma samun wata gara ko wata dama na mallakar irin waɗannan muhimman tattalin arziki ko sassan su na ƙasa na harkar mai wasu kuma suna cewa a'a da gangan ne sun san cewa shugaban ƙasa mai yiwuwa aiki yayi yawa ba iya sanin waɗannan ka'idoji da sharuɗa ba
masu sauraro za mu ci gaba a shirin mu na gaba Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a kasance lafiya
yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana
mai magana Musa Shehu Musa daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya muna Allah wadai da matakin da shugabannin majalisar dattawa da mambobin su da suke so su dauka a kan shugaba Muhammadu Buhari wai idan bai dakatar da ra'an da ake yi wa Bukola Saraki ba wai za su tsige wannan magana ne wanda bai kamata ba bai kamata kuna irin maganganun nan ba
kamar magana ne na yara ko yaro ya san cewa wannan sake ba wani abu na dauka mataki bane ba batun mataki bane kurin ne ra'ayi irin naku
assalamu alaikum gidan radio muryar amurka ina na gambo barau fata daga tsohuwar kasuwa a garin fata ina so na miƙa saƙo na ga sanatoci da suke neman su jefa kansu a kaddara ta suna warade raɗin za su ije Baba Buhari to ina tabbatar musu da cewa an ci moriyar ganga za a yada koranta duk sanatan da ya fasu ije Buhari ga mu nan ga kuna talakawa suna nan suna jira ku aiwatar da abin da kuka yi niyya kuma mu ma za ku ga fushin mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana kwamarar Bishir Dauda Sabo unguwa Kaduna. Hakika duk maganganun da Farfesa Abubuwa mai wani jami'ar nagale ya magana dangane da siyasar nahiyar Afirka ta kokarin wasu su balle domin su kafa kasashen su zama kasashe masu cin gashin kansu daidai ne. Idan muka lafiya yanzu da abin da ke faruwa a kasar Sudan ta Kudu, saboda haka mu ɗan Najeriya zama ƴan uwanmu na Kudu masu gabaci wanda suke kirarin su balle kafa kasar Biafra da wanda suke tunanin su balle su kafa kasar Fita ɗan Niger Delta cewa gani ga wannan isa na tsoron Allah ko sun balle to can ma za su koma su cigaba da fuskantar irin matsala kuma munin matsalolin da yanzu suke gani a kotu a Najeriya saboda ka ɓallewa da suna aji a kan wata ƙasa domin a kauce ma fuskan da wata matsala ba shi bane mafita.
To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu koma ga Ibrahim ya ba mu labarai amma wannan karan a taƙaice.
To a takaice shugaban Amurka Barack Obama ya karrama jami'an yan sandan nan biyar da aka kashe ya yaba musu a wata hidimar tunawa da su da aka yi a Dallas inda ya ce tashin hankalin makon da ya gabata ya fallasa babbar matsalar nan da ke tattare da tsarin demokradiyyarmu amma ya jaddada cewa ƙasar ba ta rabu ba kamar yadda wasu ke ikirari. Jakadan China a Amurka ya yi tirda hukuncin kotun duniya mai watsi da ikirarin China na mallakar sassan kogin kudancin China. Da alamar yarjejeniyar kwance damarar nan mai tangal-tangal da aka cimma ta yi aiki zuwa jiya Talata a Juba babban birnin ƙasar Sudan ta Kudu bayan an shafe kwanaki hudu ana ta musayar wuta a tulare da ƙananan bindigogi wadda ta yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma raba dubbai da muhallansu. Masu bincike na hukumar kare haɗuran kan hanya ta tarayyar Amurka sun buƙaci kamfanin nan mai ƙera motar lataroni mai suna Tesla Motors da ya gabatar masu da cikakken bayanin na'urar nan da ke tuka motar saboda mummunan haɗarin nan da ya auku a farkon wannan shekarar lokacin da wannan na'urar ke aiki. A wata wato wasiƙar da aka bayyana wa jama'a wannan hukumar ta buƙaci a yi bayani.
Masu sauraron mu a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya tana gabatarwa sai Salama Abu da ya ba da umarni da ma injiniyan mu Charles Hall. Ni Sarfil Hashin Gumai ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.